Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 29 ga watan Agusta. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Ahmed Kabara
da Halima Jumro.
A kokarin neman taimakawa ma'aurata da neman hanyoyin kawo ƙarshe ko takaita mace-macen aure, yau da gobe shirin matasa na ci gaba da tattaunawa da Idris Hamza Yana na sashen koyar da harsuna a Jami'ar Sulamido ta jihar Jigawa a kafin Hausa. Za ku ji bayanin shi akan sha'awa da soyayya da kuma bambancin da ke tsakanin su. Za kuma ji sirrin daurewar zamantakewar ma'aurata.
Yawan tattauna abubuwan da suke faruwa tsakanin ma'aurata. Tsakanin ma'aurata bai kamata a samu wani na uku ba. Kuskure ne sanar da abokai a zamani na yanzu.
A wannan zamanin ana neman aure bisa tsarin shari'a kuwa? Ko san zuciya ake bi? Idan mutum ya ga wanda yake so ya aura, a shari'ance yaya ake yi?
Shari'a idan mutum ya ga ƴarka yana so, bayan kayi binciken lafiyarsa, sana'arsa da asalinsa, ka yadda mutumin kirki ne, to ayi gaggawa ayi auren.
Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa, ku ji Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa, shugaban Hizba a jihar Kano, da bayani akan illolin yin doguwar soyayya kafin ayi arme, da kuma bayanan Malam Idris Hamza Yana na Jami'ar Sulamido ta jihar Jigawa akan sirrin zaman lahiya tsakanin ma'aurata. Kai har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa wace irin illa kahohin sadarwa na zamani ke ma zamantakewar ma'auratan da ke tallatawa duniya rayuwarsu. Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Sakon farko daga shafin Facebook, Adamu Muhammad Kurema Unguru ya ce abin da yawa mutuwa ta shigo kasuwa. Yau da gobe, wallahi illolin da kafar sada zumunta ke yi wa ma'aurata masu tallata yanayin zamantakewar rayuwarsu na aure na da tarin yawa. Amma kaɗan daga ciki akwai hango wata rayuwa wadda watakila babu ita a ƙaddararka ko ƙaddararki. Kuma hakan babbar annoba ce ga rayuwar aure, domin ana aikata haramun mai tarin yawa. Da haka nake shawartar ma'aurata maza da mata da mu daina sa riya a cikin zamantakewar aure, ko ma samu mu dace da rahamar Allah.
A gaskiya akwai illa mai girma, musamman idan kai duba da shi aure ba abu ne da yake da buƙatar tonawa juna asiri ba. Kamata yayi a ce ma'aurata su zama masu rufawa junansu asiri da kuma tausayawa juna tare da jin ƙan juna. Allah ya sa mu dace. Sako daga Arsalan Abubakar.
Sai kuma Abba Sa'ad Mahuta yace a gaskiya yau da gobe akwai illa da kafofin sadarwa ke badawa wajen lalata zaman ma'aurata. Daya daga ciki shine chat, inda zaka ga macen aure na hira da wani mutumin da ba muharramin ta ba, haka shi ma magidanci ya rika hira da wata matar. Kai Allah dai ya kyauta kawai zance.
Yau da gobe tabbas kafofin sadarwa akwai illoli a cikin su, amma fa wanda ya sa kansa. Domin ni ma gashi ina amfani da kafofin sadarwa, amma babu illar da na fuskanta domin ni ban sa kaina ba. Sako daga Khadija Fati Kaduna.
Sai kuma Abu Aisha Abdul Kadir sabon kambi Ilorin Kwara ta Najeriya. Yace yau da gobe hakan yana janyo babbar illa ga zamantakewar aure domin ya janyo dalilin da yasa da yawa sun saki matan su. ƴaƴa sun samu kansu cikin wahala da kadaicin rashin zama da iyayen su.
Cep lallai kam kafofin sadarwa na zamani na kawo illoli da yawa a rayuwar ma'aurata. Misali mutuwar aure, zargin juna, domin ni kam bazan siya wa matata ko budurwata babbar waya ba saboda na san illolin siya wa mace manyan wayoyi. Sai dai na siya mata Nokia mai touchlight. Ku huta lafiya. Sako daga Salihu Umar Majima Faskari.
Sai kuma Usman Umar daga karamar hukumar Numan a jihar Adamawa. Yace yau da gobe gaskiya ba karamar illa bace a ce ma'aurata suna tallata kansu a kafofin sadarwa. Abin takeici ne a ce macen aure ta zage tana hira da mazaje daban-daban. Yin haka ba karamar illa yake kawowa a zamantakewar aure ba. Don haka ina kira ga ma'aurata musamman mata su ji tsoron Allah, su kare haƙƙin auren su da kuma mutuncin su.
Haba yau da gobe. Ai ana baro kyau ne tun a ranar da aka haihu. Abu nufi a nan, tun wurin neman auren ne ba a bi shawarar ma'aiki ba, da ya ce, ku zaɓa wa ‘ya’yanku iyaye na gari. Fata na a nan, Allah ya sa mu ji tsoronsa, mu daina zubar wa iyalanmu mutunci. Ina gaishe da Anti Jamila da mai sunan mamata da kuma yaya ɗan iya. Sako daga Muhsin Shu'ai Kutarkwashi daga jihar Zamfara.
Mai sunan ɗana ce a gaida yaya ɗan iya.
Yaya ɗan iya shi ne, ai na ce maka ɗan iya ya shigo yau da gobe fa.
Shi ne ai. To sai saƙon ƙarshe a Facebook ɗin, Edward Malo ya ce, to, yau da gobe kun taɓo wani batu mai sarƙaƙiya. A ganina, kafafen sada zumunta na zamani suna tallafawa waɗansu ma'aurata, waɗansu kuma gurgunta su suke yi. Domin ta wannan kafa ake ƙulla zumunci da ‘yan uwa da abokai, har ma da fahimtar da ‘ya’ya da kuma manya waɗansu abubuwan da ba su sani ba, da sauran fa’idojin da ba zan gama faɗa a nan ba. Kuma wannan kafa na da illarta domin waɗansu na amfani da wannan wuri don gudanar da harkokin da ke ba daidai ba. Abin dai sai mu ce Allah ya yi mana gyara kawai.
Amin. To Usman, idan kuma muka leƙa shafin Twitter @AliSharif ya ce @VOA Hausa, tabbas kafofin sadarwa na zamani na yin tasiri wajen ɓata tarbiyyar ma'aurata. Fata dai jama'a su yi ƙoƙarin gyara halayya.
Sai kuma @Abubuwa Kankara ya ce @VOA Hausa, tabbas akwai illoli da yawa tattare da amfani da kafar sadarwa ga ma'aurata. Kai abin sai dai mu ce Allah ya kawo mana ƙarshensa.
Amin. Daga ƙarshe kuma @Sa'idu Katamma ya ce @VOA Hausa, da kyau yau da gobe, illa mafi tsauri shi ne kafar sada zumunta na hana miji kula da matarsa.
To da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Ni ma nan gani ina ta fama da Usman da Jamila. Ku ajiye waya, ku ajiye waya.
Damu na binciko yau da gobe.
Ni ban shigowa nan da waya, amma ku hankali.
Amma wannan iPad fa.
iPad saboda masu bin mu a Facebook kai tsaye.
To amma kin san kin ce a yi Facebook live.
Yanzu dai ina za mu Jamila. Wayan nan ba ni miƙo waya. Yawa to bismillah jiki.
To amma kun jiya kun ji Malam Idris Hamza yana na sashin koyar da harsuna a Jami'ar Sulalami ta jihar Jigawa da bayani akan dalilan da ke kawo mace-macen aure musamman ma tsakanin matasa. Yau gashi nan da bayani akan sirrin zaman lafiya tsakanin ma'aurata, amma ya fara ne da rarrabe ma tsakanin sha'awa da soyayya.
Ita sha'awa wato za ka iya danganta ta wato da wani abu ne wanda yakan zo ya wuce cikin rayuwar ɗan adam. Misali mu ɗauko sha'awa ta abinci. Lokacin da kake jin yunwa ko in kana azumi ko wani kaga yana shan ruwa sai ka ji kana sha'awa, amma daga zarar an sha ruwa, in ka riga ka sha ruwa shikenan wannan kishirwar ko sha'awar ruwan nan da kake gani ta wuce. To haka sha'awa take a ta bangaren aure. Inda ya zama cewa wai ka auri abokin zamanka ne ko kina aure abokin zamanki ne saboda wato sha'awa ta wasu bangarori na jikinsa, to ka sani cewa ko ki sani cewa daga lokacin da aka yi tarayya ta aure, wannan sha'awar fa na wannan abu ya samu shi. Ita kuma soyayya wato aba ce wanda suke daga cikin zuciya ta, kuma duk wanda Allah ya haɗa kanka da nasa, to ba ka buƙatar ma a ce masa kana, ba ka buƙatar a ce masa kana son ta, kai da kanka ka san kana son ta. na farko daga cikin abin da yake da kasan kana son mutum shine a zakai wanta tunanin sa wato bejinsa kenan kullun kana buƙatar a ce kana tare da shi sannan mutumin nan ba wai baya maka laifi bane game da ba shi ke cewa to halan ganin laifi amma idan yayi maka laifi kakan yafe masa cikin sauki wato zai maka laifi amma kuma sai ka yafe masa wannan shine soyayya wanda kuma ita ce abarda babu wanda zai ce zai aure ba a samu sabani a tsakani amma idan soyayya ce ta tasiri a tsakanin ma'aurata to daga an fata sai soyayya ta zo sai ta shafe wannan fatawar sai a manta sai daga komai ya ci gaba amma ita kuma sha'awa kamar da na faɗa a baki wanda suke da dan lokaci take sai daga zarar ta zo an gama biyan buƙatar wannan sha'awar to shikenan kuma babu sauran zaman lafiya dama ba soyayya aka gina ba sha'awa ce yanzu ba ta nan tunda ba ta nan me in an samu matsala zai zo ya magani wannan matsalar tunda babu shi
Jamila naga kin yi zugum kina sauraron bayanin Idris Hamza Yana me zaki ce
kai bayani a baya maganar cewa yanda masu auren yanzu suna yin aure ne bisa kan kamar sha'awar da suke wa junansu amma kuma suna auren shi kenan ya wuce ɗaya daga cikin surutan da ake ta yanzu akan wannan maganar a hotunan da ake dauka kafin ai aure wannan pre-wedding pictures ake cewa kasancewa yanzu mutane da dama suna saka auren su a kan social media zaka ga Instagram cike yake da hotunan aure ko kuma ka gani a Facebook wannan yayi aure wacce irin gudunmawa kake ganin cewa social media yana take takawa game da wannan sha'awa din mutane kawai suna sha'awa su ga su ma an sa hoton su ko kuma su ga bikin su ko kuma wani mai daukan hoto ya dauki hoton su sai ko kuma su ce oh ai yanzu bayan mun yi aure yanzu ga inda muke rayuwa aure abin da zaka ta gani kenan a Instagram an zauna an dauki hoto yau hoto gobe an lika shi to mutane da dama kamar abin da suke sha'awa kenan suna Allah Allah su ma su yi aure
to wato malama Jamila abin da yake faruwa shine a shi tsari na social media ko kuma kafafen sadarwa na zamani abu ne wanda yazo ya zauna ne ba wai abu ne wanda zai mu rabu da shi ba to amma duk abin da yake a rayuwar mutane za ka samu yana da kafofi guda biyu akwai kafa ta gyara akwai kuma kafa ta barna ni ina ganin wato dauke hotuna da mutane suke na kafin aure wannan ra'ayi ne na kashin kansu idan mutum ya ga ya dace yayi zai iya yi amma dai a tsari irin na malam Bahaushe wato wasu abubuwan mukan aro su mu yafa wa kanmu ba tare da wato tankaɗe su da rereye su mu ga alfanu ko rashin alfanun su ba idan ka ɗauki rayuwar aurenka kamar yadda ita abinda duniya za ta sani to ka sani cewa fa daga cikin masu kallon nan rukunin mutane biyu akwai masoyanka akwai kuma maƙiyanka masoyinka zai tsaya kamar na maƙiyinka kuma to fa zai iya bin wata hanya ta ganin cewa ya rusa wannan rayuwar taka da ake gani ana sha'awa sannan in ka ɗauka a mahanga irin ta addini ni da ɗan ƙaramin karatu na san cewa mutum in bai auri mace ba bata zama muharramarsa ba bai kamata a ce ana rungume-rungume a je gaban kyamara a ɗauki hoto da sauransu ba a wannan wata ɗabi'a ce wanda ta zo kamar yadda na ce wanda ya ga ya dace da irin tsarin rayuwarsa zai iya yi wanda kuma ya ga bai dace ba zai iya bari amma dai ka sani cewa ita wannan ɗabi'a tana tasiri a kanka da iyalinka saboda kana nuna wa duniya yanayin da kake kuma akwai mutane kala biyu kamar yadda na ce waɗanda suke kallon wannan abu wasu za su nufe ka da alkhairi wasu kuma akasin haka saboda haka ya kamata mutane su san cewa duk abin da za ka yi sai akwai abin da zai biyo baya sai dai abin da zai biyo bayan nan a nan zai yake zuwa ko ya zo na alheri ko ya zo na shari ya ishi mutum ya yanke wa kansa hukunci wannan ya zaɓa kansa abin da nan gaba zai zama masa alheri ko kuma nan gaba zai zama masa akasin haka
Malam Idris a ganinka me sirrin ɗorewar zamantakewar ma'aurata
na farko dai fahimtar juna sannan kuma yawan tattauna abubuwan da suke faruwa tsakanin ma'aurata akwai abin da in yana faruwa tsakaninka da abokin zama mace ce ko namiji akan yi haƙuri a kawo da kai saboda in ka tuna kafin kai aure wata rana za ka waye gari kai kaɗai ma ka ji ranka yana ɓaci ba wanda ya taɓa ka ba ka ba ku a ɗaki ba amma za ka ji ranka yana ɓaci lantana aka ce yau kuna tare da wani Bahaushe ya ce ya kan mu zauna ya kan mu saba saboda haka dole sai an yi hakuri. Sannan akwai mataki da akan kai na wata kin hakurin ya zama ya wuce kima, ana buƙatar gyara. To kamar yadda nace a baya, a tsakanin ma'aurata bai kamata a samu wani na uku ba. Idan matarka suna maka abin da ko suna wasu abubuwa waɗanda ba ka jin daɗin su, kayi hakuri da ka daina ba. Kira ta ku zauna, wance abu kaza da kazan nan da kike yi ina ganin a bai dace ba ko ba haka ya kamata a yi shi ba, da za ki rinka yin kaza da kaza da je. Idan kuma ni ne nake yin wani abu wanda ya jawo ke kike yi, ina so ki faɗa min in gyara domin zamantakewar mu ta kasance ta gyaru. Wannan yana daga cikin abin da muka rasa musamman al'ummar mu ta ƙasar Hausa. Da yau miji ya ɓata ni kiran sai ɗan waya sai kiran gida, ko kuma ki shiga WhatsApp ko BB chat ko Facebook, dama akwai abokiyarki wanda ya yi yau kaza ne fara a gidana. Kuma mun sani dukkan ku kuna sane da cewa akwai ƴan matan da ke aure mazajen ƙawayensu a irin wannan. Wasu za ki faɗa mata sirrin mijinki kuna daɗi, wanda kuka ɓata an kika faɗa mata sai ta zuga ki sai ku rabu sai ki ga an ce ta aure su. Dukkan mu mun san wannan abin yana faruwa. Saboda haka tsakanin ma'aurata ya zama cewa kafin a kai ga wani yaji tsakaninsu da su fara zama a junansu, idan abu ya gagara ne da kuma sai a je zama gabata. Kuskure ne sanar da abokai musamman a zamani na yanzu da zamanin mai ɓaci. So haƙuri, a haƙuri da juna da kuma zama a tattauna matsaloli a tsakani, wannan suna daga cikin sirrin zaman aure na lafiya. Ba wanda zai tsaya aure tsakaninsa da abokin zamansa ko abokin zamansa sai ba a ɗan samun ɗan saɓani. Amma an samu saɓanin a kau da kai, in kuma aka ga cewa kau da kan da ya ba to a yi magana, amma ba faɗa ba. A zauna matarka musamman mu maza, abin da yake damunmu shi ne mafiya yawa in muka aure mukan ɗauka cewa ka auro yarinya ce tunda kana ganin ka girme ta, da aka ka fi ta tunani, da aka kai ne oga kwata-kwata a gida, sai abin da ta ce ba haka ba ne ba. Ita ma ka duba ka ga cewa ai lokacin da kake neman ta ka manta da kai babba ne ko kuma ka girme ta, aka tsaya aka sha soyayya. Kuma gidansu saboro saboro yan uwanta saboro kowa na su sai su ta dawo wurinka. To akalla ko dan wannan ya kamata a ce ka ba ta wata dama ta musamman ta nuna mata ita ma fa tana da wata baiwa da Allah ya mata, wato shine ta kwakwalwa ta ta zauna cikin tunani. To kullun ka rinka sa kwakwalwar ta nan tunani ta hanyar ba ta shawara da kuma neman shawara a wurinta. Ba ya zama cewa kai kullun kai ne da cewa ai kaza ai kaza ba, ko kuma kullun ita ce mai laifi sai ba ka laifi. Ko da ka kai ita ce laifi zaune da ita ta ce mata kafin ta laifin akwai wani abu da kai ne wanda ya jawo ta da zai ita ce laifi. Irin waɗannan ‘yan ƙananan abubuwa wasu za su ga kamar abin kunya ne, kamar zauna da matarka tana tambayar ta me yake faruwa ko ka tambaye ta ta mata laifi da sauransu.
Yawa.
Amma zahiri kuma irin waɗannan su ne sirrin zaman aure.
Malam Usman, ka ji sirrin zaman aure.
Sosai.
Ka san abin da ya ban mamaki? Kamar tambayar da muka yi ɗazu a Facebook da Twitter, galibi za a ce mata ku yi hankali, mata ku yi hattara. To wai su maza ba sa shiga waɗannan kahohin ne ko kuma ba sa irin tallace-tallacen rayuwarsu da matansu ne?
Kin san an ce wai laifi tudu.
Wani ma naji ya ce cap ai ba shi ba zai saya mata shi
babba waya ba sai da
tsakani da Allah. Maza wallahi tallafi ku yi adalci, maza ku yi adalci, ban ce ba mu da laifi ba mata, muna da, amma kuma ku san kuma kuna da laifi. Sai ina mala Usman.
Haka yake. To, ina iyaye kuma ku matso yau kam ya kamata ku ji, domin kuwa Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa shugaban Hizba a jihar Kano ya fallasa wasu abubuwa da matasa yake yi a cikin duhu da sunan zance, wato abin da ake kira no gap ko kuma shan minti. Ai Halima har ma da abin da ake kira kai biyu kafa hudu. Malami san da wannan ba mun samu labari.
To,
ga Muhammad Ibrahim Kwari da Sheikh Ibrahim Daurawa.
Malam, wani al'amari da za a iya cewa ya shigo mu cikin wannan tamu al'ummar shi ne, za ka ga cewa idan saurayi da budurwa sun amincewa juna da iyayensu sun yadda za su yi aure, akan sa irin rana abin da suke cewa engagement. Kuma wani salo yanzu ya shigo na sai ya ɗau hotonsa da na budurwar ko a ɗauke su a foto, kuma ya dinga watsawa ta WhatsApp ko Facebook cewa ya yi engaging wace nan da shekara ɗaya nan da wata takwas za a aure da sauransu. Wannan malam, a zamantakewa baya ga haramcinsa a shari'ance, me yake haifarwa ne?
To, gaskiya nazarin da muka yi ta ɓangare guda uku dangane ga wannan abu da ke faruwa,
Na farko dai hukuncin sa a shari'a ya kamata idan mutum ya ga yarka yana so bayan kai binciken lafiyar sa ka binciki sana'ar sa da asalin sa ka yadda mutumin kirki ne wanda zaka iya aura masa yarka to ayi gaggawa ayi auren samun tsawon lokaci dinan da ake yi ana yin wani abu wai shi soyayya ko ana yin wani abu wai na a fahimci juna to da yawa a binciken mu ya gano mana cewa kaso kusan 60 cikin 100 na waɗanda suka yi irin wannan doguwar soyayya sukan san juna kafin su yi aure. To ranaku da aka wayi gari mutum kafin ya auri mace ya riga ya san ta a matsayin mace to ba za ta yi daraja a hannunsa ba. Ko mafi yawan abin da ke kashe aure ko ya haifar da ƴaƴan shigo a cikin al'umma daga irin wannan tsawon soyayya da tsawon zancen da ake yi ne. Har yake kaiwa sun kagu sun shaku kuma gashi ana barin su suna yin tafiye-tafiye tare suna yin zance tare har akwai wani abu da aka fito da shi wai shi no gap wato zance ne no gap wanda ka san da al'ada in mutum ya je zance yarinya ma kunya take yi ya ga fuskar ta ko kunya take yi ta zo dab da shi amma yanzu an wayi gari ana hada jiki da jiki har ana yin wato wani abu shi no gap wato in za a yi zancen kada a bar wata rata
kudda
koti wato a matsayewa jikin juna to ana wannan sai aka tsallaka kuma aka shiga wani abu na biyu shi kuma ana kiransa shan minti wato in ta zo da hijabi ko ta zo da riga ko da mayafi sai saurayin ta daga masa wannan mayafin ta zage rigar mamanta ya kafa bakinsa a bakin maman wanda mun kama mutane da yawa da irin wannan irin zancen dare da ake hamma na ta faɗakar da iyaye cewa in ba za mu iya hana zance ba musamman kaga a yankunan mu babu wuta da daddare mafi yawa duhu ne kuma ma masu kunna inji zaka ga zuwa tara tunda za a dan kunna ne ai cajin waya dan ga haske an kashe so zaka sai kaga unguwa didin kuma sai kaga samari a lokacin suke shiga zance sai ka gansu a cikin duhu na sha a mota ana tafiya an tsaya in gargadu wasu ko ne na faɗakar da su akan illa wannan kuma in kwankwasa mahaifin gida shi ya shiga ma har yayi bacci ya bar yarsa ana yin zance da ita har zuwa karfe 11 dare wai in ta gama zancen ta rufe gidan wato shi ya bar yarsa a waje ya shiga gida ya kwanta kuma har ta kai akwai wanda muka aka kawo mana wato shi yarinyar ma ta shiga gida ta kwanta ya sai mata waya ya bata saboda irin wannan sabon ba ai aure ba an dade ya sai mata waya saboda haka idan karfe 1 yayi zuwa 2 an tabbata iyayenta sun yi bacci saboda haka sai buga mata wannan wayar in ya buga mata saboda haka akwai tsani sai sa mata tsani ta sako ta taga suka tafi abin su sai can wajen asuba ya dawo da ita shi kuma lokacin mahaifinta ya fito zai tafi masallaci kawai sai ya ga ana sa tsani a jikin gidansa ya rabe haka yana ga abin mamaki sai ya ga ashe yarsa ce take hawa ta wannan tsanin ta shiga gidansa a sa mata tsanin ta sako kuma wani yazo ya dauke ta su tafi to kaga duk irin wannan sakacin ne da muke cewa a daina barin doguwar soyayya tana yin tsawo ba tare da an yanke za a yi auren ko ba za a yi ba kuma duk wanda bai shirya ba bai kamata ya shiga neman aure ba baka da sana'a baka da karatu baka da aikin yi ka fara soyayya da yarinya tun daga shekara farko na shiga ku jami'a ko ba za a yi auren nan ba sai kun gama jami'a sai kun gama bautar abin nan hidimar kasa sai kun ma samu aikin yi kaga akalla shekara 7 zuwa 8 ana tare to dole ne in ba sa'a aka ci aka samu masu tarbiyyar gaske ba sai shedan ya shigar da wani abu a tsakanin su to irin wannan kuma da an shiga sai zargi ya yawa a cikin aure duk sanda ta fita sai dinga zargin to tunda ta iya bashi kanta tana waje kafin aure to za ta iya ba wani so haka sai kaga an fara zargin juna in ta yi tafiya yana zarginta in ya ishi ma in yayi tafiya tana zargin sa tunda ta san yana iya neman mace kafin ya aure ta shi kuma ya san tana iya bada kanta kafin a aure ta so da haka sai kaga zargi ya shiga sai a fara bin wayar juna kaga tana laliban wayar sa yana laliban wayar ta sai kaga zargi ya shiga gargane sai ga aure ya lalace to saboda haka wannan dogon engagement da ake yi wanda har ta kai samari sai kaga sun dauki hotuna duk da wasu hotunan hadawa ake yi amma akwai wanda daukan sa ake tabbas a zo a mannewa jiki wai saboda an yi alƙawari za a bashi ita wannan alƙawarin wato ba shi da bai halasta masa komai game da ita ba shi yasa ma idan da za a fasa auren baikon da ake cewa da za a fasa auren babu wani abu da za a yi in za a rabu ba sai a rabu da saki ba in ɗaya daga cikin su ya rasu ba za a yi gado ba kaga ko da matarsa ce a wannan tsawon engagement da akai ai kaga da za da an za su rabu dole sai da saki hakan ɗaya daga cikin su ya mutu to za a ba ɗayan gado da kuma matarsa ce tarsu amma kaga tunda musulunci so yake komai a yi shi akan tsari idan mutum ya ga mace yana so dogon zance shi yasa malamai suke cewa basu ga amfanin soyayya da ba ta ba aure ba ko basu ga amfanin auren da babu soyayya ba wato soyayyar da ba aure ba ta da amfani haka auren da babu soyayya ba shi da amfani so da haka jan dogon soyayyan nan wasu kuma musifa hatta kai an fara samun ciki mun samu a tsawon wata 9 wato mun samu yara sama da 20 waɗanda samarin da suke neman auren su suka yi musu ciki kuma har ciki ya girma kuma aka zo abun kunya ya faru su iyayen suna neman yadda za a rufa asiri sai zo su same mu sai mana fatawa to mahalan yanzu tunda yaron nan ya mu yarinyar nan ciki kuma in ta haihu duk gari ya ji zai zama abun kunya kuna ga ba za a iya daura musu aure da cikin ba sai ta zauna mu ce to ai a mazhaban mu ta malikiya da muke amfani da ita ba auren mace da ciki dole dai abun kunyan nan da aka guda kuma aka bari ya faru to dole fa sai an bari ta haihu kuma kowa ya san bata taba yin aure ba kuma an ji ta haihu to kaga dole abun kunya ya faru a cikin dangi to ko kuma wata ran mukan tsallaka ma mu dauko musu wata mazhaban in mun ga abun ya dame su an shiga damuwa da yawa mu ce to a mazhaban al-Imam Shafi'i ya yadda a daura auren amma kuma ba za ta wata mu'amala ta aure ba za ta shiga tsakanin su ba har sai ta haihu domin kada a hada halacci da haramci a lokaci guda to kaga wannan ga waɗanda suka samu ciki kenan ga waɗanda ko ba samu ciki ba an same su soyayya ta yi tsawo har sun gaji suna ta jira daura aure uba yana ta daga rana ko kuma shi yaron bai shirya ba ko iyayen yarinya ba su shirya ba ko kuma gaba ɗaya ma ba a shirya ba yarinya ba a shirye yi mata aure ba shi yaron iyansa ba su shirye masa aure ba baban yarinya ma bai shirye aurar da yarsa ba su kuma ga su shin shaku ko ba a yi tanadin komai ba to sai kaga wannan sai ya sa su fara shiga hanyar da bata dace ba
mata iyayen mu ne ko ta nan sun samu girma mata iyayen mu ne su ko ta nan sun samu girma mata kanan mu ne su ko ta nan suna da girma mata ku kama kanku ku daina lashe lashe sannan ku damke aure mun daina lashe lashe mun gane
amma me yasa ce mata waye ke shan minti
to ai ke
zai ta cewa mata ku daina
kin za ku ban
yanzu da adamun bar wakar ta dade zaki je yana cewa su ma sun daina lashe lashe
eh mata bazai
su ma sun daina lashe
kuma kin ga wannan maganar
Malam Usman
da
Jamila
eh ba malin ya fada ba
yau da kete kike magana shan mintin nan da no gap ko Usman ko ni
ko in yi bayanin me kai dai kafa
ko kuma da mawaka ce Adam Zango ya waka ko Nazir ko wani da tsinuwa da har mu mutu ana tsinuwa amma kin ga tunda mallan ne faɗa dinan na duba an ga ba wanda yake
ko ai to ku san bari ga ya miki sirrin mutanen mu sun yadda cewa ku tambayi mu abota sani in ba ku sani ba malamai su ne masana
to
sai su jagora
kuma abin da yasa muke
fata malamai su dinga fara
ku to sai sun bayani gaskiya amma to kun ji dai mallan ya ce no gap da kuma shan minti kai kace hada me
kai ɗaya kafa hudu ko kai biyu kafa hudu
to Allah ya sauwaki da fatan iyaye sun saurari wannan bayanai da kunnuwan basira kuma ni mamakin da nake yaya uwa musamman ce uwa ya zaki iya kwanciya ki bacci baki tabbatar yarki
tana cikin
daki tana bacci ba
uban fa Halima uban fa
ubani ba kun saka mana ba yanzu ubani ba kun saka mana ba
in kin ga ba ke rufa kofa kaji fa
yanzu kun saka mana tarbiyar kun saka mana ciyarwa da shayarwa da fatarwa da tarbiyar
gaskiya mu rike abun mu saboda ba inda za a shiga gida ka kwanta wai tana taki wai ka ce mata in kin ga ba ke rufa
uban da ya san ya kamata da uwar da ta san ya kamata bai kam dole ne sai kin le ka in kika ga ƴaƴanki suna bacci sannan hankalin ka kuma hankalin ka zai kwanta har kai mun shari
to ai shine
Allah
ubangiji mama
Allah shirye mu
amin
yawa ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Faiki
Usman Ahmad Kabara
da Jun Leathers da Shamad da tan amana sauti da engineer mu Mr. Greg Burns da Baba Yakubu Makeri da bakon mu ni Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya
Muryar Amurka yau ta tantance Da yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalace
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.